بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسادوا أولنا يمجي نا a tara ga watan Ramadan hijira ta 1411 ga watan Ramadan ba ma sanya tafi ne hijira ta 1444 wadda ta yi daidai da 2 ga watan 4 shekara ta 2023 za mu yi majalisi na 11 a cikin majalisan mu na tafsirin Al-Qur'ani da muke a wannan masallaci na Al-Furqan wanda yake a wannan gari namu na Kano. Allah ya kara mu wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi. Sai dai zamu kaddamar da tambayoyi kamar yadda aka saba. Akwai cikon tambayoyin jiya, bari mu karasa su a gurguje. Waɗansu sun ga tambayoyi ne wanda aka turo dan uwa Mubarak mai yaukan a takardu yake kawo mun su a rubuce, amma mutane sai turo tambayoyi suke ta WhatsApp dina da zummar suna so a karanta. To a gaskiya tambayoyin ba zai yiwu ba ya zamanto kan cewa an amsa su saboda yawansu. Tambaya ci gaba da tambayoyin jiya, tambaya akan zakka, tambayoyi akan zakka, cewa shin akwai zakka akan pension, pension contribution, abinda mutum yake bayarwa daga cikin kudinsa domin a bashi na ajiyar pension, mutum da kudinsa ne yake ajiya, akwai zakka akan wannan? Zai rinka zuwa yana tambayar su PFA wanda yake basu, wanda suke karban masa kudin, akan cewa nawa ne kudinsa yanzu don ya tashi fitar da zakka ya hada ya fitar da su. To jawabi shine kan cewa babu zakka akan kudin pension har sai mutum ya karbe su tukuna, saboda doka ta sa baka da iko akan su. Ba ajiya ba ce wanda yake za ka iya zuwa ka ce a baka kudinka, kuma ba ma kudinka ba ne kai kadai. Akwai abin da yake ma'aikatarka su ne suke akwai kaso da suke bayarwa, saboda ka bayar ne ma'aikatarka ma ta bayar. Kuma akwai halin da zai zamanto ma kan cewa za a haramta maka pension ga baki daya, dan akwai wani hali na korar mutum daga aiki wanda hatta pension nasa ba za a bashi ba. Akwai irin wannan. To dan haka kaga kenan ba za ka iya cewa mallakar ka bace 100%. Saboda haka mu'amalar da ake da waɗannan kuɗi na pension shine mu'amalar abinda ake ce ma almalul mustafad, dukiya fa'ida wadda aka baka. In aka baka dukiya fa'ida, to za ka jira sai shekara ta kewayo, abinda ya saura na dukiyar sai ka haɗa shi da sauran kuɗinka ka fitar musu da zakka. Wannan shine ake a dukiyar da ake raba ma musulmi tun zamanin khulafa, a zamanin Sayyidina Uthman, tun Sayyidina Umar ya fara yi lokacin da aka yi diwan. To a zamanin Sayyidina Uthman ya shahara, ana kawo malul mustafad, kuma yakan ce duk wanda yake da bashi, to duk wanda ya san bashi da bashi, to gashi nan idan an bashi ya fitar da zakkar dukiyarsa. To saboda haka an san cewa almalul mustafad ana biyan masa zakka, kuma mafi ingancin magana a bisa sabanin sahabbai kauli biyu ne waɗanda suke cewa daga an baka zaka fitar da zakkarsa. Da kuma saboda haka idan aka baka wannan dukiya za ka yi mu'amala da ita mu'amalar malul mustafad, sai ka jira sai shekara ta kewayo ko lokacin fitar da zakkarka ya zo, sai ka hada da sauran dukiyarka ka fitar masa da zakka. To sannan sai ya ce shi contribution na pension ya kasu kashi biyu, akwai na dole akwai voluntary. Idan akwai zakka akan pension contribution akan duka biyun ne ko guda daya, sawa'un na dole ne ko na voluntary din ne, wannan shine bayani. In an baka sai ka ji za ka yi masa mu'amalar malul mustafad ne, sai ka jira shekara ta kewayo. Sannan me hukuncin zakka akan bonds, treasury bills da makamantansu? Bonds da treasury bills wanda ake da su takardu ne na riba. Bond shine wato takardar alkawari da bashi ya karbu, gwamnati ta karbu bashi a wajenka da zummar za ta biya ka bashinka a lokacin da wannan bond din ya cika shekarunsa ko ya cika lokacinsa, tare da tare da riba, tare da fa'ida, ita ce interest. Saboda haka wannan dukiya ce wadda take ta riba, na haka amma duk da yake ta riba ce sai ka fitar masa da zakka. Bai halatta musulmi ya aje kudinsa a cikin bonds ba. Yanzu a maimakon su shine muna da sukuk. Sukuk su ne wanda zaka iya aje kudinka a ciki. To kuma sukuk idan na gwamnatin tarayya ne, sukukun tijara kamar kudin haya ne, domin ka sai masu sukuk din sun gina hanya ne, sun ba mu gwamnati haya, ana biyan su kudin haya. Saboda haka a sukuk zaka bada zakka akan kudin da aka baka, kudin hayar da gwamnati take bayarwa duk wata shida, shine zaka fitar masa da zakka in ya haddace lokacin zakkarka. Amma asalin wato jarin da ka sai sukuk din da shi, tunda kamar ka sai gida ne ka ba mu gwamnati haya, shi ba zaka fitar masa da zakka ba. Amma kamar sukuk na bankin Taj Bank, tunda shi sukuk ne wanda yake na kudi da ake juya shi, shi zaka fitar masa da zakka a uwar kudin da kuma ribar gabaki daya. Amma idan sukuk na ijara ne, kamar na gwamnatin tarayya ko kuma kamar na family homes, wanda shi ma wani kamfani ne da gwamnatin tarayya ta kafa shi, wanda ake gina gidaje, to duk wannan sukuk din an gina su ne akan haya. To dukkan sukuk da aka gina shi akan haya, shi babu zakka akan sa. Treasury bill shi ma nau'i ne na bashi da ake ba ma gwamnati da ruwa, shi ma bai halatta musulmi ya yi mu'amala da shi ba, ya mallake shi. Amma in har mutum ya mallake shi, zai fitar masa da zakka akan uwar kudin da kuma coupon din, ribar da ake bayarwa, duk sai ya fitar musu da zakka. Sannan menene hukuncin zakka akan filaye da gidajen haya? Wannan nayi bayanin su kan cewa babu zakka akan filaye da gidajen haya. Filaye babu zakka akan su, sai dai in ka saye su kana juya su a matsayin wato hajjar tijara, to shine zaka fitar musu da zakka a bisa bayanin da muka yi. Imma wato ta hanyar ihtikar, wanda in ka sayar zaka fitar musu da zakkar shekara daya, ko kuma wanda kake juya su ne, cewa duk shekara sai ka kimanta su akan kimar su kudin da zaka sayar tare da kudin ka, sai ka fitar musu da zakka. Alaikum salam. Magana? Eh. Eh, shine ai dama abinda za a baka, gratuity din da ake baka. Amma wanda za a rinka baka duk wata, shi wannan babu zakka a kansa, sai idan ya haɗu tare da sauran kuɗinka. Albashi babu zakka a kansa. Amma makudan kuɗin da za a baka gratuity, kuɗinka na sallah, shine in aka baka za ka jira sai shekara ta kewayo, sai ka haɗa su da sauran kuɗinka, sai ka fitar musu da zakka. Alaikum salam. Na'am. Treasury certificate. Treasury certificate da treasury, duk suna ne na treasury bill, duk suna ne na bama gwamnati bashi, ko bama company bashi. Bonds ma akwai na gwamnati, akwai na company, commercial bonds. Kamar wani daga cikin manyan kamfanunuka, kwanan nan wani company ma ya fitar da bond cikin manyan kamfanunuka, wanda yake neman bashi daga mutane don ya ci gaba da haɓaka jarin kasuwancinsa. Wannan bonds da wannan bashi ne wanda yake da interest a kai. To da haka za ka fitar masa da zakka akan uwar kudin da kuma ribar da aka baka. Amma kuma akwai saban Allah, mallakar su zai zamanto kana cikin saban Allah. Sannan wannan yace malam dan Allah, ya ingancin wannan hadisin yake wanda Hakim da Imam Ahmad da Ibn Abi Asim suka rawaito, man arada an yahsa lidhi sultanin فلا يبده علانية ولكن يأخذ بيده فيخلو به فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه. gaskiya ban san ingancin sa ba, amma zan duba muku ingancin sa gobe sai in ga muku. Sannan tambaya ta biyu, Allah ya ƙara dakta lafiya da nisan kwana fiye da na abbansa, amin. To da tambaya ta shine, inda liman yana addu'ar al-qunut ko mai wa'azi yana addu'a, mamu zai rika yin tashi addu'ar ne ko zai rika cewa amin ne? Nagode, a sharuwa lafiya. Mamu zai ce amin, haka aka ruwaito sahabbai suna yi yayin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake qunut, kuma inda yazo daga hadisin Abdullah ibn Abbas. Kuma wannan shine zai sa kai kanka kai tarayya a cikin addu'a, kuma inda kuma yazo a cikin tafsirin fadin Allah ta'ala, qala qad ujibat da'watukuma fastaqima, yayin da Annabi Musa yayi addu'a sai Allah ya ce an amsa addu'ar ku biyu. To bayan addu'ar ta Annabi Musa ce kamar yadda Allah ya kaito mana, amma ya Annabi Harun yana cewa amin, sai Allah ya kirawo addu'ar da matsayin addu'ar su biyu. Saboda haka wanda yace amin a addu'ar wanda yake jagorantar addu'a kamar shi ma yayi addu'a ne. To sannan tambaya ta biyu, mu haifaffen Lagos ne kuma an ce muke aiki muna zaune da iyalanmu. Yanzu Allah ya hore mana mun gina gidaje a arewa, mun raba mata daya a Kano daya a Lagos. Ya halatta mun zo Kano mu yi kasaro tunda ba zama muke a Kano ba, sati biyu ko hudu muke mu koma a sharuwa lafiya. Duk inda mutum yake da gida yake da mace, ya zamanto gidansa ba zai yi kasaro ba, sallar zaman gida zai yi. Saboda haka wanda yake da wannan yana daga cikin wanda ake ce ma wato masu gida guda biyu. Wanda yake da gida guda biyu ko ina yaje zai yi kasaro ba zai yi ko ina yaje zai cika sallah ba zai yi kasaro ba, indai mutum yana da mata a wajen. Idan mutum ko kawai gida yake da shi fanko amma ba shi da mata, to anan shine a wajen Imam Malik ba zai yi kasaro ba zai cika sallah ba zai yi kasaro a matsayin matafiyi ne, tunda abin izina da shi shine mace wanda za ta yi mutum hidima. Amma shi ma ihtiyafan mutumin da yake in zai yi tafiya ya san gidansa zai tafi ko jaka ba zai dauka ba, tunda ya san yana da duk abin da yake bukata na kaya da kayan sawa da masu masa hidima, baya bukatar wani abu, ya dauki wannan a matsayin gidansa, shine an ihtiyaf. Ko da ba shi da mata, in yaje ya cika sallah, wannan shine yafi a zamantowa a cikin shine yafi tsantseni a gare shi. To sai tambaya ta karshe cikin yan uwa da suke sauraron karatu daga China, wannan ya aiko yace Allah ya kara wa malam nisan kwana mai amfani, Allah ya ji kan Hajiya da sauran iyayenmu da suka rasu, amin. Yace ina da tambaya game da monetization na YouTube channel, ma'ana idan mutum ya bude channel a YouTube yana dora video wanda ba haramtaccen abu a ciki kamar kida da waka har ya samu mabiya mutum 1000, to YouTube za su rinka sanya talla a cikin video din nasa, wanda hakan zai sa suke biyan shi wani kuɗi na musamman. Mutum na da damar zabar category na irin tallar da za ake sakawa akan video din nasa, amma wannan baya hana su saka tallar da ke dauke da kida da waka ko mata da basu rufe jikin su ba. Tambayar anan ita ce, menene halaccin wannan kuɗin? Allah ya saka da alkhairi, muna sauraron ka daga nan China. To wanda wanda aka sa talla ta fuskar amfani da bidiyo ɗinsa kuma ake biyansa akan tallan da aka yi akan channel ɗinsa, to wannan ya halatta ya ci. To amma wanda ya zamanto cewar yana ci ne daga abin da yake lahau kamar wake-wake da kide-kide, to wannan mahallin nazar abin a tsaya a duba ne, tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana cin kudin wato mace wadda aka dauka mai waka wadda take waka ana biyanta, ya hana cin wannan dukiyar. To amma shi za a iya cewa ba ai wakar ake biya ba, tallan da ake yi shine abun biya. To ala ai halin dai akwai nau'i na shubha a cikin irin wannan kudin da za a rinka bashi na wannan tallan, wanda yake ya kunshi irin abubuwa waɗanda suke na munkari a ciki. Don haka tsantseni shine indai an bashi ya rinka yin sadaka da wani bangare na kudin domin ya fita daga cikin uhuda, domin in ka kalla ta wani janibi zai zamanto zahiri wato hidima ce wadda take karbabba, tunda channel ɗinsa ne kuma an yi amfani da shi an kai ya zuwa ga mutane sama da 1000 wanda suke wato bibiyansa. In kuma ka tsaya ka duba abin da ya kunsa na munkarat, wanda daga ciki abu ne wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi nassi akan cewa kada a ci kuɗi wanda ya zo ta wannan janibin, duk da ba shi wakar ita ce yake sayarwa ba, yana sayar da wannan abin ne, amma wasilar da aka bi wajen janyo hankalin mutane ya kunshi wannan munkari. To sai ya zamanto kan cewar akwai nau'i na shubha, kuma wanda duk ya bar shubha ya tsira da addininsa da mutuncinsa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Na'am, bismillah al-rahman.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alif lam mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Hudan wa rahmatan lil muhsinin. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم
نعم ونأتي سورة لقمان wadda ita ce sura ta biyar a cikin jerin surori da suke farawa da alif lam mim haka aka ambace ambatanta da suratul luqman yazo a cikin hadisin al-bara ibn azib wanda imam an-nasa'i da imam tirmidhi da imam ibn majah suka ruwaito shi daga hadisin abu ishaq as-sabi'i daga al-bara ibn azib cewa sun yi sallar azhar a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya karanta su aya ko aya biyu daga cikin suratul luqman da suratul dhariyat suratul luqman da suratul dhariyat wannan hadisin Sheikh al-Albani ya rauna nashi Sheikh Nasiruddin al-Albani ya rauna nashi saboda illar da ke ciki amma a cikin sifatus sala yayi ishara da cewa Al-Hafiz Ibn Hajar da ya ruwaito shi da ya ambace shi a cikin Fathul Bari yayi shiru akan sa kuma ya lizumta ma kansa cewa dukkan hadisin da yayi shiru akan sa to wannan hadisi ne wanda yake ya inganta aka fa hujja da shi ko dai hasan ne ko sahih to kuma illar dama da ya ambata illa ce wanda take tana sanya tawakkufi kuma aka samu shawahid za a inganta hadisin amma ba bugiran da zamu tsaya a cikin bayanin illar riwayar bane amma hadisin salihun lil hukli wato lil istishhad ya cancanta a kafa shaida da shi wannan hadisin ya nuna cewa wannan sura a wajen sahabbai sun santa da suratul luqman kamar yanda ambatanta din yazo a wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam sura ce wadda take mawdu'inta kamar yanda al-imam ibn ashur ya ambata sura ce wadda ta take da alaka maqsudu mawdu'in sura yana da alaka da abinda aka ruwaito na wato dalilin saukarta saukar wannan sura ta zo ne akan abinda domin raddi ga ɗaya daga cikin manya-manyan wato jagororin kafircin Qurayshawa An-Nadr ibn al-Harith wanda yake zuwa yana kwaso labarurrukan mutanen Farisa mutanen Ajamawa da irin labarurrukan yaƙoƙinsu da manya-manyan general ɗinsu irin su Rustum irin su Isfandiyar yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake karanta ma mutane Al-Qur'ani shi kuma sai yazo ya tara su yana gaya musu irin waɗannan tasuniyoyi saboda haka Allah madaukakin sarki a wannan surar yake raddi ga wanda yake irin wannan al'ada wato yana dauko labarurruka wanda ba su da wata ma'ana illa sharholiya yake nuna kan cewa idan ma har labari mutum yake so to ga labarin mutane waɗanda suke masu hikima wanda su kansu waɗannan mutane masu hikimar gabaki ɗaya hikimar da suka kunsa tana cikin Al-Qur'ani wanda ya sifanta shi da cewa littafi ne mai hikima saboda haka duk hikimar da ake nema ba za ta taba huce hikimar Al-Qur'ani ba kuma hikimar da ke cikin Al-Qur'ani ta kunshi hikimomin masu hikima wanda in ma har labari zaka bayar ka bayar da labarin masu hikima irin Luqman al-Hakim dan har ya shahara da cewa wato sunansa shine Luqman mai hikima wanda bayanin shi Luqman bawan Allah ne ba annabi ba salihin bawan Allah waliyin Allah ne an maganganun magabata sun yi maganganu akan sa Ibnu Kathir ya kawo kissar sa a cikin littafin sa na tarihi al-bidaya wan nihaya wanda ya ambata cewa a zamanin annabi Dawud aka yi shi kuma shi bawa ne bakar fata wanda Allah madaukakin sarki ya bashi hikima ya bashi hikima kamar yanda ya rinka fada saboda kaddarar Allah da kuma wato cika amana da gaskiyar zance da barin abin da bai shafe shi ba dan waɗanda suke zamani da shi sai suka yi mamaki suna kiwon dabbobi da shi amma sai suka ga mutane sun taru sun kasa kunne dan su ji maganganun sa na hikima sai suka tambaye shi ya akai ka samu wannan hikima yace da kaddarar Allah da cika amana da gaskiyar zance da kuma barin abin da ba ruwa na a ciki sai Allah madaukakin sarki ya bashi hikima amma shi ba annabi bane ba wahayi akai masa ba sai dai wato ilhama daga Allah jalla wa ala da katari wato daidaito muwafaka tawfiki da Allah ta'ala ya bashi saboda sifantuwa da waɗannan kyawawan sifofi to in ma har labari zaka to ka kawo labarin waɗanda yake za su amfane ka shine Allah ta'ala ya yi raddi ga su annabur ibn al-harith da sauran qurayshawa da suke bin sa akan wannan batan nasa kuma Allah ya tabbatar da a cikin surar abubuwa waɗanda suke na hikimomi da alqur'ani yazo da su na dalilai akan kareituwar Allah da ganin da kuma abin da zai tabbatar da girman Allah sannan surar ta cika da kira wato ga banu Adam akan su ji tsoron Allah su tuna da ranar alkiyama da kuma tabbatar da cewa Allah madaukakin sarki shine kadai yake da ilimin gaibu ba wanda ya san su aya ta bayyana mafatihul ghaib mabudan gaibu wanda ba wanda ya san su in ba Allah ba to surar a makka aka saukar da ita gabaki dayanta a bisa sahihin magana na malamai Allah ta'ala ya ce alif lam mim ya bude da waɗannan harufa wanda ita ce sura dama waɗannan harufa alif lam mim an bude surori shida da su ga baqara ga ali imran sannan ga al-ankabut ga ar-rum hudu sun wuce wanda ita ce ta biyar sai as-sajda ita ce ta shida to waɗannan harufa kamar yanda kowace muke nanatawa Allah ne kadai ya san ma'anarsu suna da ma'ana amma kasancewar ba a ruwaito cewa sahabbai koma waɗanda ba sahabbai ba musulmi koma waɗanda ba musulmi ba a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba su taɓa tambaya akan meye ma'anar waɗannan harufan ba ya nuna waɗannan harufa ne waɗanda yake larabawa sun fahimci kan cewar maqsudunsu shine nuna ijazin alqur'ani wato yana daga cikin abin da yake uslubi ne na zancen larabawa kansu ambaci harufa kamar yanda suke ambatar harafin ala litambiyah dan fadako dan janyo hankalin mutane ita ala ba ta da wata ma'ana illa tambihi kan cewa wato ku tattaro hankulan ku kuji to haka zalika su waɗannan harufar ma'anarsu ba tana komawa ya zuwa ga shi Allah jalla wa ala wanda shine wanda yana daga cikin zance da su domin yana daga cikin zancen Allah sannan Allah ta'ala ya ce tilka ayatul kitabil hakim waɗancan an yi ishara da su da nisa wato waɗancan ayoyin da ake karantawa da annabi sallallahu alaihi wasallam yake karanta su ayoyin littafi ne wanda yake alhakim gwani mai hikima alkitab bi ma'ana wato littafin da aka sani kuma wannan littafin wanda ya tara dukkan sifar littattafan Allah gabaki daya saboda haka al din lil ahadi wal istighraq al jins wato jinsin littafan Allah gabaki daya duk suna cikin alqur'ani saboda haka shi wannan shine littafin nan da aka sani mai girman nan wanda yake shine annabi sallallahu alaihi wasallam yazo da shi aka ambace shi da sifar al-hakim al-hakim ai ma'ana mai hikima wato wanda ya kunshi maganganu waɗanda suke na hikima hikima shine sanya abu a inda ya dace wato idan alqur'ani ya faɗa abu ba za ka taba jin cewa akwai wani abu wanda ya fi shi ba sai ka ji wato shine ainihin daidai shine ainihin aka maganar ta ita ce aka ajiye ta a inda ta dace babu wata magana wadda za ta fi wannan babu wani waje wanda zai fi inda alqur'ani ya ajiye magana to wannan shine hikima wato littafi ne wanda yake mai hikima a cikin lafuzzan sa mai hikima a cikin ma'anonin sa mai hikima a cikin shari'ar da yazo da shi mai hikima a cikin wa'azozin da yazo da shi mai hikima a cikin umarce-umarcen da ke ciki mai hikima a cikin shir'a a cikin hanin da yazo da shi mai hikima a cikin hukunce-hukuncen sa mai hikima a cikin labarurrukan sa saboda haka duk wannan sifa ce ta alqur'ani shi yasa a cikin suratul isra Allah ya ce inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwa wannan alqur'ani yana shiryarwa ga hanya wadda take ita ce mafi miƙewa a cikin tafsirin wannan ayar al-imam Muhammad al-Amin al-Shinqiti a cikin tafsirin sa adwa'ul bayan ya bayyana a cikin dukkan al'amuran rayuwa a cikin dukkan al'amuran da alqur'ani yazo da shi yanda abinda alqur'ani yazo da shi shine mafi miƙewar hanyoyi in ka dauki tauhidi in ka dauki ibada in ka dauki mu'amala in ka dauki zamantakewa in ka dauki in ka dauki al'adab in ka dauki tarihin al'umomi in ka dauki labarin abubuwan da za su zo nan gaba duk wani bangare da ka dauka sai ka ga hadin wato shari'ar da alqur'ani ta kunsa ita ce mafi miƙewar shari'a saboda haka alqur'ani alhakim ne wannan shi ɗaya daga cikin wuraren da aka sifanta alqur'ani da wannan sifa kenan ta alhakim a cikin yasin ma an sifanta shi da wannan sifa ta alhakim yasin walqur'ani alhakim can aka ambace shi da sunan sa Allah ya ce yasin na rantsa da alqur'ani mai hikima kuma har wa yau alhakim za ta iya daukan maganar almuhkam wanda aka kyautata zubin sa wato an kyautata shi ma'ana wato an inganta yadda yake yanda ba za ka taba ganin wani halal ba za ka taba ganin wani tasgaro ko wani gibe a cikin alqur'ani ba la a cikin lafazin sa wala a cikin ma'anonin sa wala a cikin wani abu wanda yake nasa saboda haka duk wannan sifar sa ne shi yasa Allah ta'ala har yayi ma alqur'ani kirari yace walau kana min indi ghayrillahi lawajadu fihi ikhtilafan katira da alqur'ani daga wajen wani Allah yake da sun samu wato cin karo da juna sabani da juna tsakankanin ayoyin sa mai yawa amma ko ba za ka taba samu wannan a cikin alqur'ani ba babu wani wanda zai rubutu face sai ka samu irin wannan tufka da warwara a cikin maganganun sa banda alqur'ani sannan Allah ya ce hudan wa rahmatan lil muhsinin halin kasancewa shi alqur'ani dinnan hudan shiriya ne wa rahmatan kuma rahama ne lil muhsinin ga mutane ga bayin Allah masu ihsani masu kyautatawar ibada wato an sifanta shi da shari'a wato kamar shi alqur'ani tsagwaran shari'a ne domin isa matuƙa wajen nuna kan cewa mai shiryarwa ne ma'anar hudan din shari'a ai ma'ana mai shiryarwa ne ko ma'abucin shari'a ne ga masu ihsani wato ya kunshi abinda zai shiryar da masu ihsani dukkan wanda yake alqur'ani zai shiryar da kowa amma babu wanda zai amfanu da shari'ar alqur'ani illa waɗanda suka yi imani da shi nan sai aka ce lil muhsinin ba lil mu'minin ba hudan wa rahmatan lil muttaqin kamar yanda yazo a cikin suratul baqara an sifanta su cewa shari'a ne hudan lil muttaqin aka ce hudan lil muttaqin shari'a ne ga masu tsoron Allah nan sai aka ce al muhsini domin al muttaqun masu tsoron Allah fi nafsil waqt lalle lokacin kuma su ne al muhsinun su ne masu ihsani saboda shi ita kanta taqwa tana daga cikin matakan ihsani al ihsan al muhsinun su ne waɗanda suke kyautatawa to a cikin shari'a in aka yi maganar ihsani ana nufin ita ce martaba ta uku a cikin maratib na addini martaba ta farko ita ce martabar musulunci sannan martaba ta biyu martabar imani sannan martaba ta uku martabar ihsani masu bautar Allah tamkar suna ganin sa domin in su ba sa ganin sa shi yana ganin su to ma'ana wato shi al-muhsinun dukkan wanda ya sifantu da sifar kyautatawa ta hanyar imani na gaske wanda ya kunshi ikhlasi a cikin addini sannan ya hadu tare da ayyuka waɗanda suke na bautar Allah da jikinsa da kuma bautar Allah da dukiyarsa wanda shine fassarar su zai zo an fassara al-ihsan da ayar da za ta zo nan gaba domin a kusantar da ma'anarta amma wani yana daga cikin jinsin ihsani da masu ihsani suke da shi wanda duk wanda ya sifantu da waɗannan sifar za a ce wannan yana daga cikin al-muhsinun waɗanda suke samun kyakkyawan jaza'i daga Allah to bayan al-Qur'ani shiriya ne kuma rahama ne wato jin kai ne shi ma wannan jin kai din sai aka sifanta shi da sifar aiki wato al-Qur'ani jin kai ne to ci jin kai aiki ne to ta yaya al-Qur'ani zai zama to aiki bayan kuma shi sifa ne to ana nufin kan cewa me isa matuƙa ne wajen kawo jin kai ga masu ihsani wato dukkan abin da zai kawo musu jin kai al-Qur'ani dukkan wani abu wanda yake zai kawo musu jin kai al-Qur'ani ya kunshi wannan ya isa matuƙa wajen cewar a cikin shiriyar zai kai su ya zuwa ga samun jin kai wato wannan shi jin kan da ake nufi shine jin kan da za su samu a nan duniya ta hanyar wato shari'a wadda take mai sauki wani yassiruka lil yusra za mu sauwake maka ga zuwa ga bin shari'a wadda take mai sauki shari'ar musulunci mai sauki ce duk inda kunci yazo to babu shari'a anan sai shari'a ta kawo sauki duk inda rashin hikima yazo to babu shari'a anan sai ta kawo hikima duk inda zalunci yazo to babu shari'a anan sai ta kawo adalci to haka shari'ar musulunci take to kaga wannan ya nuna cewa rahama ce tun anan duniya haka zalika kuma a lahira domin wannan rahamar mutum zai ganta tun daga kabarinsa albarkar bin musulunci da yayi albarkar bin alqur'ani tun a cikin kabarinsa zai samu ni'ima ta aikin sa kyakkyawa zai zo yayi zaman kabari tare da shi ya ɗebe masa kewa ya sanya masa wato sauki kuma ya samu iska da kanshin aljanna yana turo yana zuwa masa albarkar rahamar da ya samu ta aiki da alqur'ani sannan ranar tashin alqiyama ya zamanto Allah madaukakin sarki ya bashi rabauta da aljanna da tsira daga wuta wanda yake duk wannan rahama ce sannan Allah ya sifanta su waɗannan al-muhsinun da cewa alladhina yuqimuna as-sala wannan bayani ne na su waye al-muhsinun dinnan sune waɗanda suke tsayar da sallah wa yu'tuna az-zaka kuma suke bada zakka wa hum bil akhirati hum yuqinun kuma su masu sakankancewa ne da ranar lahira ba sa shakka a cikin ta an karfafa yaqinun su da lahira da kawo shi da jumla wadda take ismiya wadda da jumla wadda take ta suna su wato masu yaqini ne da ranar lahira aka sifanta yaqinun su da sifar da sigar mudari wanda yake nuna dawwama da istimrari wato ba sa taba daina shakka akan ranar lahira kuma aka akkada aka karfafa da cewa su din nan wato masu yaqini ne da ranar lahira dan karfafa al'amarin imani da ranar lahira gare su a cikin wannan ayar sai aka ambaci waɗannan sifofi guda uku sifa ta farko tsayar da sallah wadda take unwanin ibada ce ta jiki ibadar da ake yi da jiki dukkan ibadar jinsin ibadar da ake yi a cikin musulunci to babu kamar sallah kamar yadda sayyidina Umar radiyallahu anhu yace lokacin da aka cake shi aka soke shi a cikin sa ya san cewa ba zai rasu ba zai rayu ba da ya farfado sai ya tambayi mutane an yi sallah aka ce ana jiran ka yace ayi sallah yace la hadza fil islam liman adaa as-sala babu rabo a cikin musulunci ga wanda ya tozarta sallah saboda haka a cikin ayyukan da ake yi da jiki babu kamar sallah duk wanda ya tsayar da ita to sauran ayyukan addini ma ya tsayar da su wanda ya tozarta ta to wannan ba za ka taba samun ya kiyaye sauran ayyukan addini ba sai ma ya fi tozarta sauran ayyuka saboda haka ita aka ambata a matsayin sifa ta farko ta bayin Allah masu ihsani sannan kuma suke bada zakka wannan kuma ishara ne ga jinsin ibadar da ake yi da dukiya ibadar da ake da dukiya zakka ita ce ta farkonta da mutum zai ta yin alheri ya ta gina masallatai ya ta gina makarantu duk taro da aka yi za a yi launching shi ne a gaba amma baya bada zakka to wannan ya yi ibada ce ta san rai domin idan ibada yake don Allah mai ikhlasi ya so ma bada zakka ita ce a kan gaba daga cikin ibadar da ake yi da dukiya to sannan a cikin wannan suna da yaqini da ranar lahira ba sa shakka a kanta wanda ya nuna kan cewa da ibadar jiki da ibadar dukiyar da suke yi suna yin ta ne da abin da zai tabbatar da ikhlasi a gare su a cikin wannan ibadar shine imanin su da ranar lahira domin wanda yake imani da ranar lahira shine wanda yake ikhlasi a cikin ayyukansa tunda ya san yana kaddamarwa ne ya zuwa ga wannan rayuwa wanda za ta zo la mahala sannan sai Allah ta'ala yace ulaika ala hudan min rabbihim wadancan masu ihsanin nan wadanda aka sifantar wanda aka ambaci sifofin su da wadannan sifofi ababan ambato a ala hudan min rabbihim suna kan wata shari'a mai girma daga ubangijin su wa ulaika humul muflihun kuma wadan muflihun kuma wadancan sune masu rabauta sune masu samun wato abinda suke nema su ba wasu su ba an yi ishara da su da cewa wadancan domin wato a domin daukaka sha'anin su da girmama martabar su kamar wato mutane ne waɗanda suke sune waɗancan waɗanda suke masu kokoluwar daraja wanda in ma za a yi magana akan su sai dai a yi magana akan su da ishara da nuni domin ba kusa suke da kai ba ba waɗanda yake kake ganin su bane waɗansu mutane ne na daban kuma haka suke domin waɗanda duk suka sifantu da wannan sifa wato bayin Allah ne wanda wato duk inda suka je sune waɗanda suke zamantowa mahallin kallon Allah su Allah ta'ala yake duba yake saukar da rahama akan sauran halitta to Allah madaukakin sarki ya tabbatar musu da shari'a sannan ya tabbatar musu da rabauta al-falah rabauta sune ma'ana wanda duk wanda ya samu abin da yake nema a duniya da lahira shine a nan duniya ya samu rayuwa wadda take mai albarka wadda za ta bashi kyakkyawar rayuwa wadda ba ta Allah wadai ba sannan a lahira ya samu abinda duk wanda ya je lahira yake nema shine tsira daga azabar Allah da fushinsa da samun gidan ni'imar Allah da kuma yardarsa to Allah ya sifanta su da waɗannan sifofi wanda shine ainihin abinda dukkan wani mai hankali yake nema to wannan sifar ba ta tabbata sai ga waɗanda suka riƙe alƙur'ani a matsayin shari'a da rahama a gare su to kun ga bude surar da aka bude ta bude ne da kirarin yabo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mu'minai da suka yi imani da shi domin su ne akan wannan saboda haka waɗanda suke ba su ba waɗanda har suke tutiyan kan cewa su suna kan wani abu saboda sun je sun kwaso labarurrukan tatsuniyoyin waɗansu al'umomi da ake ganin su ne suka mallaki duniya domin farisa su suka mallaki gabashin duniya a lokacin nan to su ba akan koman komai bane abinda suke da shi na ci gaba ba akan koman komai bane domin ba akan shari'a suke ba kuma waɗannan ba su da falah ba su da samun rabauta akan ba za su samu rabauta akan abinda suke nema ba to sai Allah ta'ala ya ambaci kuma aka sunsu Allah ya ce wa minan nasi man yashtari lahawal hadith akwai daga cikin mutane wanda yake sayan yasasshen zance shine zancen sharholiya abinda yake wato sanya mutum wato ya rinka shagaltuwa da shi da kuma ya dauke hankalin mutane liyudilla an sabilillah yana sayan wannan wargin zance din domin ya batar da sauran ya batar da waninsa daga tafarkin Allah shine daga addinin musulunci daga sakon da alqur'ani yazo da shi bi ghairi ilmin ba tare da ilimi ba wato ba tare da ya san wannan hanyar Allah ba shi dai kawai ya dauke mutane daga haske na alqur'ani da yazo shine burin sa wayattakhidha huzwa kuma yana rukun ita hanyar Allah a matsayin wato abin izgili da wargi abin izgili da wasa wa Allah ta'ala yace ulaika lahum azabun muhin waɗannan waɗancan waɗanda suke watsatsun mutane su ma an yi ishara da su da nesa domin a nuna wulakancin su su ne suna da azaba wadda take mai wulakantarwa saboda me saboda sun wulakanta gaskiya sun fifita ƙarya akan gaskiya to wannan ita ce ishara akan shi wannan annabur ibn al-harith wanda yana ɗaya daga cikin wato manyan kafiran quraishawa da suka kafa adawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yaki da hasken da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi domin in banda wannan in banda haka ta yaya za a yi shi mutum kafircinsa da yake bai ishe shi ba akan cewar bai yadda ba
bai yi imani ba a'a yana ma jagorantar hana waɗansu imani waɗanda suke zama su ji karatun alqur'ani daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to su yake so sai ya dauke hankalinsu idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana bakin ɗakin Allah na Ka'aba yana karanta alqur'ani mutane suna saurara na karatun alqur'anin sa ko a sallah yake yi ko kuma yana karanta masahabbai alqur'ani shi kuma sai ya zo ya kafa nasa majalisin sai ya dauko wannan tatsuniyoyi na isfandiyar yana karanta wa mutane domin ya dauke hankalinsu waɗansu kuma daga cikin masu tafsiri sun ce a wannan ishara ne ga akwai daga cikin Quraysh wanda shi kuma sai ya sai wato mata mawaka ku yangu masu waka ku yanga wadda take waka wadda za ta zo tana waka tana rawa ana kada mata kayan molo ana kada mata mandiri na waka ita kuma tana waka ana kallon tsiraicinta da iya rawarta wanda domin duk wannan yana daga cikin abin da za a yi sharholiya da shi lahau ne abin da zai dauke mutum daga zurfin tunani da basira da kuma ya tsaya yayi la'akari da abin da ake gaya masa na alqur'ani to ba za a baka ma wannan damar ba yana yin haka ne wanda duk da shi Nadr ibn al-Harith da shi ma dayan wanda yake sayan mawaka domin su dauke hankalin mutane daga sauraron alqur'ani suna yin haka ne dan su batar da wani su ga barin addinin Allah su dauke hankalin su daga musulunci ya domin ya sanya mutane wato su rinka su daina sauraron karatun alqur'ani kuma suna yin haka ne ba tare da ilimi ba tare da cewar abun nan da suke yi wato sun gina shi ne akan wato sun gina shi ne akan ilimi ba wato saboda jahilcinsu da ubangijinsu da kuma abin da yake wajaba ga haƙƙin Allah da kuma hakikanin abin da Allah ya halitta da shi ba san me matsayinsu ba a rayuwar duniyar nan domin inda sun san cewa Allah ya halicce su da manufa kuma Allah zai musu hisabi da sun san girman Allah ai da ba su wannan abin ba domin rashin sanin gaskiya ne da jahilci da haƙƙin Allah da janibin Allah yasa suke wannan abu to wane ne ko ya fi bata daga wanda ya kirkiri ƙarya akan Allah ba tare da ilimi domin ya batar da mutane daga tafarkin Allah ba tare da ilimi ba waman azlamu mimman iftara ala Allahi kadhiban li yudhilla an-nasa bighairi ilm inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin dan ya batar da mutane ba tare da ilimi ba tare da sani ba wanda ma yake ya sani din in ya san girman Allah ai a tsorace yake ka duba ka gani yadda ma'abuta ilimi na addini in aka zo aka yi musu tambaya suka bada ansa suna jin tsoro cewa za a mayar da su ya zuwa ga Allah in Allah ya tsiye su me yasa suka faɗi wannan a maimakon Allah wani jawabi za su ga ma Allah a tsorace suke kar ya zamanto sun yi magana akan janibin Allah ba tare da ilimi ba to shi ko wannan yana yakar abin da Allah ya saukar ba tare da cewa ya dogara akan wani abu na ilimi ba to wannan shine ainihin girman bata to shi yasa kuma bayan wannan ya dauki tafarkin Allah din abin izgili yana aibata alqur'ani yana aibata addinin musulunci yana izgili da shi ana dariya yana jin dadi ana yana ba'a ana cewa wannan ana ziga shi ana kamba mashi ane masa tafi akan ya yaki addinin Allah ya mayar da addinin Allah wato abun izgili da abun wargi in kuka kula duk waɗanda suke kira akan barin addini ba wani abu bai suke yi ba na yaki da addini illa wato karfin hali wajen zagin Allah da zagin addinin musulunci da zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma aibata shi da yin izgili da shi wannan shine kadai fa a cikin atheism din da suke yi ba wai wata hujjoji ne suke kawo ba su ce za su kawo maka dalili bayan dalili akan cewa babu Allah ko dalili bayan dalili akan cewa alqur'ani ba zancen Allah bane ba su da wata hujja da za su kawo sai dai kawai su ce ai Allah ma kaza ne ai alqur'anin ma kaza ne shine fa iyakar abin da suke kafircin nasu ba wani abu ne wanda suke yi da ilimi ba abu ne wanda suke ba tare da ilimi ba sai dai karfin hali wajen wato sai dai wato ke kasa zuciya wajen yin izgili da addini zagi kowa zai iya yin sa kowa zai iya zagi abu ne mai sauki zagi ba wanda ba zai iya ba amma hankali kai magana ta hankali kai magana ta ilimi ba wanda zai wannan sai mai zuciya mai haske amma zagi kowa zai iya yin sa to saboda haka kun ga Allah madaukakin sarki ya tattara irin waɗanda suke jagorantar bata ya sifanta su a cikin wannan ayar to sai Allah ya faɗi kuma makomarsu ulaika lahum azabun muhin wannan suna da azaba mai wulakantarwa wato ranar lahira tasu azaba ta wulakanci ce wanda hatta sauran ƴan wuta idan suka gansu za su ga hakika a cikin wulakanci suke suna cikin wulakanci saboda za su ga su gonmasu duk da yake duk wanda ya shiga cikin wuta babu gonma amma waɗansu ƴan wutan sun fi waɗansu tunda Allah ta'ala ya ambaci akwai wanda suke fi darkil asfali minan nar a cikin matai a cikin wato daraja a cikin wato rami na can karshe a cikin wuta to akwai wanda suke kuma a cikin ƴan wutan ma su sun fi wulakanta to waɗannan suna daga cikinsu saboda sun zamanto jagorori akan bata to sannan Allah ya ci gaba da ambaton sifarsu da cewa wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbira shi mai wannan sifa idan aka karanta masa ayoyinmu shine aka karanta masa alqur'ani aka janyo hankalinsa wajen imani da ayoyin alqur'ani sawa'un wanda alqur'ani ya faɗa ne ko kuma wanda alqur'ani ya ishara na ayoyi na halitta walla mustakbira sai ya juya baya wato yana mai girman kai yana mai jiji da kai wai shi za a kira ai masa wa'azi shi za a kira ai masa wa'azi to ku kawo masa turmi ga turmi nan kai ta wa'azin shine ainihin isa matuƙa wajen girman kai ba ma zai saurara ba ka allam yasma'aha kai ka ce bai ji ma ayoyin da ake gaya masa ba yayin da ake karanta ayoyin da za su inda za a saukar da alqur'ani akan dutse dutsen nan zai tawarwatse لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله da ka ganshi yayi kaskantar da kai ya dare saboda tsoron Allah amma shi zuciyarsa ko gizo ka allam yasma'aha ka anna fi udhunayhi waqara kai ka ce akwai nauyi akan kunnansa wanda yake hana shi ji wato kamar abun ba ma ya shiga cikin kunnansa to Allah ta'ala yace fabashirhu bi'adabin alim kai masa bishara da azaba mai radadi saboda haka wanda yake da wannan hali baka da abinda zaka yi da shi na ba abinda zaka yi da shi sai dai kai masa abinda Allah ya ce kai masa bishara da azaba mai radadi azabar Allah na nan in yi irin wannan sai ka ce masa azabar Allah na nan azabar Allah tana nan akan duk wanda ya bijire mu ayoyin Allah amma ka damu akan cewa wai dole sai ka kure shi sai ka kaskantar da shi sai ka yi nasara a kansa to wannan sai ya zamanto kan cewa wato neman taimako neman wato nasarar kai kake yi ba nasarar gaskiya ba in nasarar gaskiya kake yi ka tsaya akan uslubin alqur'ani ka gaya masa ya ki ji to fa bashirhu bi azabin alim kai masa albishir da azaba mai radadi to sannan Allah ta'ala ya ce
innal ladina amanu wa aminu الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم
حقيقة waɗanda suka yi imani suka aikata ayyuka kyawawa lahum jannatun na'im suna da aljannatai na ni'ima ba aljanna ɗaya ba aljannatai da yawa na ni'ima domin ba aljanna ɗaya bace wanda Allah yake bama wato waɗanda suka yi imani suka yi aiki na gari yayin da Allah madaukakin sarki yayi narko akan waɗannan waɗanda ba sa sauraron ayoyin Allah kuma suke jagorantar batar da mutane ga barin wato littafin Allah sai kuma Allah yayi albishir ga waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka na gari cewa suna da aljannatai na ni'ima khalidina fiha za su dawama a cikin waɗannan aljannatai wa'adallahi haqqan wannan alƙawari ne na Allah na gaskiya tabbatacce wato cewar suna da aljanna ta ni'ima kamar wato na Allah ya yi musu alƙawarin aljannan ni'ima alƙawari wanda yake na gaskiya wato in Allah ya ce ya yi alƙawari to ba faman aufa bi ahadihi min Allah wane ne ya fi Allah cika alƙawarinsa wa huwa al-azizul hakim kuma shi Allah da ya yi wannan alƙawarin shi ne al-aziz shine buwayeyen ubangiji buwayeyen sarki wanda ba abin da yake gagararsa ba abin da zai hana shi yin abin da yace zai yi ba wanda sai ya ce me yasa zaka yi ballantana ma yace zai hana shi wa ma ya kai ya zuwa gare shi baka ganshi ba ballantana ka ce zaka je kai masa fito na fito kuma shine al-hakim shine mai hikima shine gwani a cikin dukkan tsarinsa wato ka samu haduwar waɗannan sifofi sifar izza da hikima sai wato abu ne wanda yake mawuyaci in ka samu mutum kakkarfa sai ka same shi babu hikima ga karfi amma ba hikima ani da ban ce dolo ba ai kuna gani dai yawanci in kuma ka samu mutum mai hikima ba karfi ga hikima ga dabara ga iya yin abubuwa amma ba karfi saboda haka a hada su biyu dan a nuna kan cewa Allah ba haka yake ba Allah ba kamar wanda kuka sani bane Allah shi ya hada izza da hikima a cikin tafsirin lahawal hadith ya kamata in janyo hankali da yawa mun ambata shi da kan cewa ya sashen zance irin kamar abinda aka nuna shi a sanadiyar saukar surar ta nuna labaruka da tatsuniyoyi da waƙe-waƙe wanda za su shagaltar da mutane to sahabbai sun waɗansu sahabbai sun fassara lahawal hadith da cewa waka ake nufi al-ghina kamar yadda aka rawaito daga Abdullahi ibn Mas'ud haka zalika daga Abdullahi ibn Abbas Abdullahi ibn Mas'ud yace al-ghina wallazi la ilaha illa hu waka da rantsi da wanda babu abin bauta da gaskiya sai shi to waka iri biyu ce kamar lokacin da muka yi karatun sahihul bukhari a cikin hadisan rawa da waka akan a cikin hadisan waka ta ranar idi wanda ake wanda ƴan matan ansar suke yi a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam har sayyidina abubakar yace wato molo irin maulan shaydan a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a kyale su mun yi bayanin cewar irin waƙan larabawa waɗanda ake yi ba tare da kayan kiɗa waɗanda suka hada irin sijita irin su manyan ganguna waɗanda ake sanya musu ziri wanda da kuma irin su piano da sauransu ba shi ake nufi ba irin waƙar da dama waƙe ne ake yi kamar yadda shine wanda zaka ji nan muke cewa waƙe shi'ir ne waƙe ne wanda ake yi wanda an rawaito hatta sahabbai suna yi akwai wanda ake yi yayin tafiya wanda zaka ga wanda har annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya anjasha ruwaidaka sauƙaka bil qawarir wanda waƙe ne ake yi raƙuma in suka ji sai su nishaɗi su rinka sukuwa suna sukuwa har annabi sallallahu alaihi wasallam yakan ce ma anjasha mai murya wanda raƙuman suke jin daɗin muryarsa cewa a hankali sassauta saboda akwai mata tare da mu yace akwai kaskon ƙarau saboda saurin ana jijjiga su bai dace da wato raunin su ba da irin ɗabi'ar mata to irin wannan waƙar ba waƙa ce wanda yake aka zo ajamawa suka zo suke yin ta daga baya ba yayin da musulmi sahabbai suka zo suka haɗu da masu irin wannan waƙar ta ajamawa wato waƙar da ake yi da almazamir kayan alatu kayan kiɗa kayan wargi to wannan shine sahabbai suka ce wannan ita ce lahawal hadith din da Allah ta'ala ya hana kuma shine alghina waƙa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace lokaci zai zo na waɗansu mutane za su zo a cikin al'ummarsa da suke halatta almazamir wato irin wannan kayan alatu na waƙe-waƙe to wannan ita ce waƙar da sahabbai suka yi inkari amma waƙa da ake lokacin aure wanda zaka ga mata suna yi sawa'un ko da tafi ko da kidan ruwan kidan ƙwarya ko mandiri duk wannan abu ne wanda yake babu laifi an sayyidina Umar in yaji irin wannan waƙar tana tashi sai ce wannan fa idan aka ce masa ai aure ne ko kuma kaciya ce aka yi ana bikin kaciya ne to sai ya shiru ma'ana in ba wannan bane baya ikirarin sa to an halatta wannan amma irin waƙin jahili waƙoƙin jahiliya da suka zo su ne wanda sahabbai suka ce su ne suke haifar da wato munafunci a cikin zuci don haka duk abinda zai shagaltar da mutum ta hanyar irin wannan kayan alatu su ne waɗanda alkur'ani ya zo da inkari a kansu kuma ba zai yiwu abinda ya sa sahabbai suka ce yana haifar da munafunci in ka shagaltu ka saba da jin waɗannan to jin alqur'ani zai maka nauyi jin alqur'ani zai zama to mai nauyi a gare ka in ma ka riga ka saba da wannan hatta alqur'anin ma sai ka ji shi ma ina ma da zai arera shi a haka sai kaga kana nema yo ba ga sunan ba yaban annabi sallallahu alaihi wasallam sai su masa irin wannan kada kadan da waɗannan kayan molo din ana yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alal ra's wal ain an yabe shi a gaban sa kuma muna jin dadi mu ji yaban sa ka ji diwanin Hassan ibn Thabit ka karanta banar su'adu ka ji yabo gare shi sallallahu alaihi wasallam amma wannan yabo da waɗannan magabata na ƙurai suka yi ba su yi tare da irin wannan ba ko anan a cikin al'umma lokacin da ake su karatun ko anan kafin waɗannan abubuwa hanyoyi su zo da za ka ga ana majalisi na karatun ishiriniya na yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk babu waɗannan abubuwa kaga ana yi ai da tarannum da waka ake waƙe ne amma babu waɗannan kayan alatu na kada kade amma daga baya sai aka zo aka fito da waɗannan hanyoyi to irin wannan ne abinda sahabbai suka yi ikrari daga baya waɗansu da suka haɗu da al'adar waɗansu mutane daban suka shigo da ita suka hada ta tare da waƙoƙin da suka tabbatar to sai sahabbai suka yi inkarin wannan kuma tabbas wannan abin inkari ne saboda abubuwan da ke cikin sa na wato dauke hankali daga tsoron Allah da kuma sauraron wa'azi da sauraron karatun alqur'ani Allah ya haska zukatanmu da hasken alqur'ani Allah ya bar mu da alqur'ani kada ya hada mu da kuma abinda zai dauke hankalinmu daga alqur'ani subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk ما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اهدنا بالهدى وزيننا بالتقوى واغفر لنا في الآخرة والأولى اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء اللهم إنا نعوذ بك من النفاق والشقاق وسوء الأخلاق اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس اللهم قنعنا بما رزقتنا وبارك لنا فيه يا رب العالمين وابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين